بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شاء تقوز قوات سفر Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 3 ga watan 9 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjayn littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullah kuma wannan shine darasi na 15 idan ba manta ba wannan littafi dai littafi ne wanda yake kokarin wato tsamo mu'amala ko zamantakewar auratayya da yawa daga cikin mutane daga cikin barazanar durkushewa ko rushewa kuma littafi ne wanda yake ba da shawarwarin yanda ya kamata zamantakewa irin ta aure ta kasance tsakanin mace da mijinta ko tsakanin miji da matarsa wajen ainihin wato samun inganci da nagartaccen zama ta yanda zai zamto dadin zaman yafi ƴan matsaloli da ake cin karo da su yawa a darasin da ya gabata malam ya karantar da mu musamman mu mazaje cewa mu zamto masu yin hakuri akan halaye da kuma ɗabi'u irin na iyalanmu idan Allah madaukakin sarki cikin jarabawarsa ya jarabci mutum da macen da take da wasu halayen nata ba su da kyau to yayi hakuri da ita akan haka kuma ya dinga fatan wannan hakuri da yake da ita bisa waɗannan laifuffuka ko waɗannan halaye nata Allah ya bashi lada ya sanya masa mizanin kyawawan ayyuka ya kuma ci gaba da yi mata addu'a na Allah madaukakin sarki ya shirye ta Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gyara mata waɗannan halayen domin hakan babbar riba ce a gare shi domin yafi a ce aure ya rabo saboda wasu halaye ko wasu ɗabi'u da mace take da su domin wanda zaka aura din wanda zaka sake aure ita ma mace ce kuma baka san irin nata halayen da ɗabi'un ba sai an zo zama to kaga mutum za a wayi gari ya dinga tara yara iyayensu ba sa gida wanda wannan babbar matsala ce da barazana shi kansa a rayuwarsa ta nan gaba to shi yasa yin hakurin da kuma yin addu'ar Allah ta'ala ya gyara halayenta da kake ganin baka so to wannan yafi zamantowa maslaha to mun tattauna game da ainihin wato irin wannan da kuma wasu ƴan hikayoyi da kissoshi da malam ya bamu didan ya karfafi wannan babi na yin hakuri akan ɗabi'u da halayen mata sannan mun tattauna game da yin hakuri akan karancin kyau na mataka domin in dai ba mace ce daga cikin matan gidan aljanna ba to zaka same ta tana da nakasu ko ta waya ko yaya take ta wani bangare na halitta ba zai zamto cewa duk abinda kake da bukata tana da shi ba to wannan hakuri kamar kai ma hakurin take da kai dan ba duk abinda take so tattare da namiji ta samu daga gare ka ba to dan kaga duk dai abu ne na ayi hakuri da juna wasu abubuwa ta kalla ta hakura kuke tare to kai ma kai hakuri da wasu abubuwan ka kauda kai daga wasu abubuwan na ainihin wato abinda ya shafi wato sufofinta na halitta. To wannan shi ma mun tattauna akan wannan gaba har mun karanta wata kissa ta Abi Usman an-Naisaburi wanda shi ma ya hadu da wata jaraba babba na karancin kyan matarsa bal ma kace kawai mummuna ce ya aura kware da gaske ga kuma na kaso na gabobi da sauransu amma ya tinda dai an riga an yi din yayi hakuri kuma karshe ya samu kyakkyawan sakamako na wannan hakuri da yayi. Sannan gaba ta karshe da muka tattauna shine idan wato kana son ka canza dabi'ar matarka tana da wasu dabi'u ko wata dabi'a wanda kake son ka canza to kayi kokarin canza wannan dabi'ar ta hikima da tausasawa ba tare da kausasawa ko karfa ba domin dabi'a ba ta gyaruwa da karfi. In ka ce zaka gyara da karfi to kana iya ganin kamar ta gyaru in kana nan amma in fa baka nan za a koma gidan jiya. To kai kuma burin ka shine a gyara ta yanda wannan gyaran zai zama to ko a gaban idanka ko a bayan idanka wannan dabi'a ta kau to wannan ita ce babban riba ga wanda yake so ya canza dabi'a. Mun tattauna game da fadin Allah ta'ala fa bima rahmatin minallahi lint lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ainihin wato sahabbansa kafin su musulunta suna da halaye irin na jahiliya da wauta irin ta jahiliya da kaushin hali da rashin iya magana da kaza da kaza amma wannan ɗabi'u da suka tasirantu da su tun lokacin jahiliya ba da ƙarfi da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu ɗabi'ar ba ya canza musu ɗabi'ar ne ta hanyar kyakkyawan mu'amala ta hanyar yi musu uzuri ta hanyar yi musu afuwa ta hanyar jan hankalinsu ta hanyar tausasa magana gare su kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau kunta faddan galidal qalbi lam faddu min hawlik dama ga su ga yanda suke sai kuma kazo musu da wani usulubi na kaushi kazo musu da wani usulubi na rashin tausayi kazo musu da wani usulubi na rashin bi a hankali a tarwatsewa za su watse ne daga gare ka ba za su zauna ba tare da kai. To haka ita ma mace in aka wayi gari ya zama to tana da dabi'a wanda take sabanin dabi'a mai kyau to sai kai kokarin kyautitin da Allah ya hada ku har kun yi auratayya to sai kai kokarin gyara wannan dabi'a ta a hankali ta tasirantu da wannan ɗabi'a ko ta taso da ita ba zai yi ba cikin wata ɗaya wata biyu ko shekara guda abu ne wanda zaka dinga bi a hankali da salo daban-daban dan kaga cewa ɗabi'a kaza an canza an koma zuwa ga ɗabi'a kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kam mata mi wasiya yayi mana wasiya ta kyautatawa da kuma tausayawa mata domin ya ce suna da rauni an halicce su ne daga abu wanda yake karkatacce da haka ba za su iya miƙe maka ba yanda kake so. In ka ce sai sun miƙe to za a yi tarabuwa ne za ka ta sake-saken aure wanda wannan kuma baya daga cikin nagarta ga mutum ya zamto mai saki aure wato aure saki. To wannan a takaice shi ne kusan abin da muka tattauna a darasin da ya gabata satin da ya wuce. Za mu tashi daidai gabar da malam ya ce قال المؤلف رحمه الله احذر كثرة العتاب واتو كي هترى ككياي يوان زرغي بزي زمالي في بدن لوكتي لوكتي كا زرغي ما تكا كو كاي متا واتو كاي متا فتا كو كانون چوا ابند تي باديدي بني اما كدي زمتو ياي يوا احذر كي هترى كي واتو كي اهنكلي كي تاكا زمتن دا كثرة العتاب يوان زرغي har a wayi gari mace ta zamto cutar kamar yadda zamu karanta ko da ga mun cutar depression ta kama ta ta rasa me zata me yake so duk abin da ta ba daidai ba ba haka yake so ba ta iya in ta yi magana ba haka yake kamata ta yi magana ba in ta yi girki ba ta iya ba in ya sa ta abu da ta yi ba haka yake so ba da haka sai aka wayi gari da yazo kawai cikin kawai sai gaban ta yanke ya fadi saboda gaba daya kuma ga irin su da kyautatawa duk abin da take so na rayuwa gurgudu yanayi amma babban tashin hankalin shine ba ta da kwanciyar hankali yana nan saboda ta rasa me yake so ko ya ce ga abin da za a yi in tai din kuma sai ya kushe sai ya ce ba haka ba karshe dai ta shiga cikin damuwa sosai da ta je likitoci sai ganta suka ce wallahi sai ta yi a hankali dan cutar depression tana ne ba ta kama ta so wani sai ka rasa wato rashin saukin kan wani da burkicewarsa sai ka rasa wato yanda mu'amala da shi take wato musamman ga mace wadda take ko da yaushe tana tare da shi dare da rana ko da yaushe suna tare ba wai irin abokin mu'amala na jifa-jifa ake haduwa ba ita ko da yaushe ana tare. To da haka mutum ya zamto yayi kokarin kaucewa wannan ɗabi'a ta kasratul itab. Kasratul itab turithul baghdha yawan tuhuma da yawan zargin mace yana gadar da gaba da kiyayya. Asali za ka tana sanka, tana mutuwar sanka, tana mararinka, tana muradinka, amma kuma idan aka wayi gari aka zo zama, aka zo mu'amalar zamantakewa ta fuskanci kana da irin wannan hali na kasratul itab, to yawan tuhuma da yawan zargi, bala yace turithul baghda, to wannan dabi'a ce da take haifar da ainihin kiyayya. Wata durudul wudda, kuma tana korar kauna da soyayya minal baiti daga gida. Faja'al itabaka fibtisamatik wa af'alik, ka sanya zarginka a murmushinka da aikinka. Ka sanya zarginka in ta yi wani kuskure, kawai daga yanda ka yi murmushi ta san ba haka ya kamata ba, ba ta kyauta ba. An fahimta ko? Shine 50 samatik, a murmushinka kawai za ta gane cewa wannan murmushin ba murmushi ba ne irin wanda ka saba yi, wanda kamar Bahaushe yake cewa yaƙe, kamar dai wannan yanayin ba murmushi ba ne, yaƙe ne. To daga wannan za ta fahimci cewa a abu kaza ba sai ka zo kana ta faman sababi ba. Sannan wa af'alik, da ayyukanka, wani lokaci kawai sai dai ta ga ka janye yin wasu abubuwa. To wannan yafi yawa a cikin mu'amalarku, sai dai kawai ta ga ka daina wasu abubuwa, to anan za ta nemi ya akai ko me ya faru ka daina abu kaza, to anan sai ka ce ai abu kaza da kaza, kaga sai ka nuna mata. Da haka shine malai yake cewa faj'al itabak, wai in ma za ka yi zargin to sanya zargin 50 samatik, ko kuma in za ka zarge ta to ka zarge ta kana mai sakin fuska da murmushi don gyara kake so ta yi. Kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'atibu zawjatan wala ghayraha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya zargin matarsa wala ghayraha, ba ma ita ba, baya zargin waninta musamman a abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan ba wai ana nufin cewa kar ta yi kuskure ka kinuna mata, katta saba wa Allah ka ki nuna fushinka ka kuma ki zarginta akan haka, a'a, ana nufin cikin abubuwa na yau da kullum wanda ke faruwa tsakaninka da ita, ta yi maka wani abu da kake ganin ya wato baka ji dadi ba ko ba haka kake so ba, to anan ake so kar ka zama mai yawan zargin. Amma in ta yi abin da yake ya saba wa shari'a, ai ba za ka yi mata shiru ba, ka ce an ce wai ba a san yawan zargi, to shine sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'atibu zawja, baya zargin matarsa wala ghayraha ko waninta. Yaqulu Anas rahimahullah, Anas radiyallahu anhu yana cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, yace shekara 10 ne ina yi wa manzon Allah hidima, shekara 10 yana hidimtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li uffin qattu, ko fama qala li qattun uffin, amma yanda lafazin yake fama qala li uffin qatt, bai taba nuna mun kosawarsa ba ko dan me yasa nayi daidai da sau daya, da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mun kash tir, ko ya nuna ya gaji ko ya kosa da abin da nayi ba. Shine ma'ana fama qala li qattun uffin, bai taba gaya mun wata magana ta nuna kosawa ba daidai da dai, wato da dai. Wala qala li shay'in fa'altu, kuma bai taba cewa wani abu da ya ga na aikata lima fa'alta, yace me yasa ka aikata ba, me yasa ka aikata, kaga zargin kenan. Domin da mutun yayi ka ce dan me yasa kai, zargi ya shigo. Anas shekararsa 10, ka duba Anas shekara 10 yana hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da kansa yace annabi bai taba yin wata magana da ya nuna kosawa game da abin da Anas yayi ba, dai kenan. Sannan bai taba ganin Anas yayi wani abu yace Anas me yasa kai kaza ba. Sannan wala li shay'in lam af'alu, kuma annabi bai taba ganin wani abu da yasa ni ban yi ba, ala fa'alta kaza, ko kuma wani abu da ya kamata in yi ga ban yi ba, yace me ya hana ka kai kaza. To wannan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi, hadisi na 5566. Malamai suka ce wannan hadisin yana koyar da irin taushin hali da kyakkyawar mu'amala da hakuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan har yaron gida wanda yake irin wannan zai shekara 10, baka taba cewa ya baka wanke mota ba da nace ka wanke, da na aike ka ya akai ka dade baka dawo ba shekara 10, to ya kake ganin kuma zai zargi matarsa? Yaron da yake mu'amala da shi shekara 10 bai taba cewa me yasa kai kaza, me yasa baka yi ba, saboda kyawun hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, da irin kyakkyawan mu'amalarsa. Amma suka ce wannan ba yana nuna cewa abin da yake na keta shari'a, wannan ya nuna a cikin hidindimu
a cikin abin da yake na hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba cewa Anas me yasa baka yi kaza ba ko me yasa kai kaza amma wannan baya nuna cewa Anas yayi kuskure ko yayi wani abu da ya keta dokokin shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi ya masa fada wannan daban an bayyana kamar yadda muka karanta a can baya wani yayi wa matarsa duka wai bata zuba gishiri ba ta manta bata zuba gishiri ba abinci kaga babanta da yake mai hikima ne da yazo sai ya ce wai me ya faru ne tsakaninka da wance ta koma dai ta ce ga abin da yake da kai kawai sai ya ce ai wai girki ce wai ta ce ta manta da gishiri a karanta can bayan kun tuna mun karanta baban yace ni ko a gani na kamar akwai hanya da tafi duka sauki ka debi gishirin koma gin ka zuba kai ai kamar ya fi duka sauki kaga cikin hikima kenan to ka gani yanzu wani akan magi bai ji ba ko an dan yi kuskure ranar hannu ya dan abin nan an yaji yayi yawa kai ka ce tunda Allah ya yi su kullun yaji ne yake yawa abincin ya dinga sababi kenan an san kaza 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 an san baya san abinci mai yaji dan keta sai yayi ta kalmomin da za a ji sai ka abin da sauransu ina fata an gane to ka duba Anas yayi shekara 10 a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana shekara 10 aka ce mahaifiyarsa ta kashi tace ya maikin Allah gashi ya maka hidima amma a hadisin Anas din da kansa yake bada labari wa shahida shahidun min ahliha yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zargin sa akan wani abu da yayi me yasa kai ba ko wani abu da bai bai ce dan me yasa baka yi ba wa qala abu hurairah radiyallahu an abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata abinci ba in yazo yaga an yi abincin da ba shi yake so ba sai ya bari ba sai yayi surutu ba sai yayi mita ba sai yayi sababi ba an san bana san abu iri kaza an san kaza a baya ko kuma wannan abincin wani irin abinci ne ba lanci ba wannan ai kaza kaza a baya ne saboda abinci arziki ne Allah ta'ala ne yake azurta mutum abinci to dan haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ce kamar ladabi ne game da Allah a kawo abincin da baya so ba zai aibata shi ba sai dai kawai ba zai ci ba wannan yana daga cikin ladabi Allah ya baka abinci wani yana nema a kawo abincin ka kushe shi ka nuna ka aibata wannan abincin Annabi baya haka wannan yana daga cikin ladabba na musulunci in aka kaka jiran nan yaji yayi yawa ka ce to abincin nan dai a ba wani fakat an yi abincin da ya ranar yau da kullun sai abincin bai maka dadi ba shikenan sai ka ce a dauka a ba wani ba sai ka kushe shi ba sai ka ce abincin a dauka a ba wani ina fata an gane ko kuma ka dawo ka tarar an yi abin da ba shi kake so ba ko an yi miyar da ba ita kake so ba kar ka kushe haka tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai taba aibata abinci ba inishtahahu akalahu in yana sha'awa ya ci wa in karihahu tarakahu in baya so sai ya bashi ina ganin kamar ka bashi ka nemi wani kamar ya fi sababi sauki ko ko mutum yayi ta sababi ya je masallaci ya dawo ya dora daga inda ya tsaya wannan shine yafi kaga wannan ita dai yunwa ba ruwanta baka ci wannan wanda ya samu ba kana ta faman sababi kana ta surutu kuma sannan yunwa dai tana nan kaga abin da yafi sauki shine ko ka ce a tashi ayi maka kaza wannan din da ya baka da bukatar sa inda yara ko kuma ita mata gidan tana so shikenan su kara ci a tashi kai a dan sarrafa maka wani abu naka shikenan abu sauki in ma hakan kana ganin akwai dan bata lokaci zaka iya take away a waje sai ka je kai take away dinka wannan da ana nuna maka irin yanayin zamantakewa shi yasa zaka ga cewa dole ai dinga samun rashin jin dadin rayuwar aure kuma ba za ka iya gane sai mutum ya rasa gane me yasa shi dai duk abin da kowa yake kissumawa in yi aure hutu ne abin da kowa yake tunani in yi aure ya shigo to samun sauki ne farin ciki ne to ya kuma abubuwan suke birkice kana daga cikin wayanda kuka taimaka abubuwan suka birkice domin irin wayannan abubuwan da ake bada shawara inda zan aiwatar da su ka aiwatar wancan ya aiwatar wannan abubuwa da yawa za su gyaru da kansu ba tare da an dauki wani mataki ba ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata abinci ba inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu idan yana sha'awa yaga yana so sai ya ci in kuma baya so sai ya bashi wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2409 imam muslim hadisi na 2064
tashkum ra'atun, wata mace tana korafi, tace zawji yu'atibuni fi kulli shay'in af'alu hatta fi tanaffusi lil hawa, tace mijina a komai sai ya ce ban iya ba, hatta shakan numfashi sai ya mun gyara, yanda nake wato nake fitar da carbon dioxide in shaki oxygen ya ce ban iya ba. An fahimta ko? Shine ma'ana yu'atibuni fi kulli shay'in, a komai sai ya zarge ni, ba gidajiya ke kullun kaza ba ki iya kaza ba a yanzu kaza din ma yanzu sake wa mutane kullun haka, tace hatta bi tanaffusi yanda nake shakar alhawa iska shi ma zargi na yake, kin fiye bude hancin ki da yawa kun ki ban hancin ki yanda yake kawai yake ta wana ba. Kai baka taba haduwa da mutane masu mita ba kenan, eh da sauki shi isa to wanzami ne baya jin baya son jarfa ko watashku ukhra da Allah kakka zama irin wannan. Kaga matar ita babban, akwai abinci, akwai kulawa, akwai duk abin da take bukata na rayuwa, babban matsalar ta shine wannan korafin, korafin sa yayi yawa, mitar sa ta yi yawa, zargin sa yayi yawa, tace har tana zargin ma kai saboda tsabar yanda ta fahimci komai tai bata iya ba, komai sai ya kushe, komai sai ya zarge ta ya ce bata yi ba, to tana kyautar zaton hannun fashin da take ma ita da zai fito ya magana to zai ce bata iya ba. Watashku ukhra, wata mata ita ma tana korafi, tace zawji la yujibuhu shay'un fiya wa kasaratu itabihi karrahtani fil hayati ma'ahu tahta saqafin wahidin, tace zauji mijina la yu'jibuhu shay'un fiya, babu wani abu na da yake burge shi, babu. Kaga ita ma makamanciyar wancan din, duk abin da ta yi bai burge, bata burge shi ba, in ta yi shiga bata burge ba, in ta yi abinci bata burge ba, in ta yi duk abin da ta yi bata burge ba. Wa kasaratu itabi, tace wallahi saboda yawan zargin sa da yawan korafin sa, karrahatani fil hayati, wannan dabi'ar ta ita zargi har ya ta kyamatar da ni rayuwa tare da shi, ta ta sakafin wayidun, wallahi bana son gan mu a daki daya ni da shi. Kaga irin wannan za ka ga in yayi tafiya an fi jin dadi, an fi wannan wani irin magidanci ne, maimakon yara su zama kamar wasu marayu, mata gidan ta zama kamar wata miskiniya saboda me kawai ba ka yi tafiya, duk gidan ba dadi lami, kai kuma sai in baka nan ake sakewa ake bikin sallah a gidanka ayi jajibur ka. Amma gaskiya magana, gaskiya ya kamata a kai ka wajen masu ruƙuya wallahi. A wayi gari matar ka gidan, zaman ka a gida ita shafi zaman musu musiba, in zaka kai ƙarfi nawa ba sa damuwa, saboda me? Saboda zama da kai ba dadi. Wa qala bashar, bashar yana cewa idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiba sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu. Bashar yake cewa idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiba, in ka zama mai zargi a kowane al'amari, komai akai kai ba ai ma daidai ba, ba a iya ba, ba haka za ai ba, kai ka iya, kai ka san yanda za a yi, komai zargi kake cikin al'amura, komai sai ka yi zargi. Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka, idan ka zamto a cikin al'amura gaba ɗaya kana zargin abokin zamanka, lam talqa alladhi la tu'atibu, to ba za ka taba haduwa da wanda ba za ka zarge shi ba, babu shi. Da haka shawara malam Bashar yake baka, fa ish wahidan, kai rayuwarka kai kadai. In dai baka so a yanzu ga Sayyidina Umar, mun karanta sati cikan da suka wuce, yazo yin shiru wasu al'amura na musulmi yana damun sa, matar sa tace wai me ya faru ne, yace ina ruwanki, tace kai kankan ha bani mamaki, wai kace ba za a baka shawara ba, ba za a sa baki ba, ba za a sa maka baki cikin al'amuran ka ba, ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza yana faruwa,
to da haka duk wanda yake san yake ganin cewa shi ba za a yi mai daidai ba in an yace ba ai ba in duk abin da aka yi yace ba haka yake so ba
to wannan gara kawai zabi rayuwa shi kadai duk wanda irin wannan mata yake so to babu ita matar da ba za ta yi maka abin da zaka ji baka ji dadi ba matar da za ta yi zaka dinga jin cewa ba zaka zarge ta ba to ba yi ta ba Malam Bashir ya ce fa'ish wahidan kai zaman ka kai kadai ka huta to mutum mai irin wannan ko mai shayin da yake shan shayi a kofar abin nan ko mai indomin da yake zuwa wallahi shi ma za ka ga yana korafi da shi a irin wayannan haka suke in ma bai auren ba dai to duk wanda yake mu'amala da shi ya san shi a haka shi yasa Malam Bashir ya ce ausil akhaka ko kuma kai hakuri ka sadar da dan uwanka ka ci gaba da mu'amala da dan uwanka in matakka ce ka ci gaba da mu'amala da ita muqarifu fa innahu muqarifu dhanbin dan duk wanda zaka yi mu'amala da shi labudda wata rana muqarifu dhanbin zai tsuwurwurci zunubi ma'ana zai aikata laifi zai yi kuskure marratan wani lokaci wa mujanibu wani lokaci kuma zai nisanci laifi dan haka zaka samu duk wanda zaka yi mu'amala da shi wata ran zai yi daidai wata ran zai yi kuskure dan haka in kai baka so kai mu'amala da wanda zai yi kuskure to ka rayi kai kadai abinda Malam Bashir yake fara kenan la tadrib zawjatak karkanan naushi matarka shago daga kiss gadi nan malan karti suna ta harbin iska mutum ba zai je shiga cikin filin dan baba kawai sai a cikin gida
Allah ka rafa
tinga je kiss gadi mana yanzu iyyaka wad-darb ka kiyaye duka fa innahu rasulul kurhi domin duka shine dan aikin kiyayya dan aikin kiyayya duka wa ahadu abwabit talaqi wal firaq kuma daya ne daga cikin hanyoyin saki da rabuwa dan ba iyayen da zasu haifi ya suna son ta su ba ka mai da ita kamar jaka kai ta jibgarta kuma duka ba irin na shari'a ba duka na rashin kan gado kawai na kawai ita ka ganta ka fita karfi kuma kaza da kaza da kaza saboda kaga iyayenta kila miskinai ne ko kuma talakawa ne ba yanda za a yi da kai ka jijji mata ciwo kuma a zo a babba da hakuri a abin nan akwai wanda aka gaya mun fa daga sama ya jeho matar daga sama ba daga sama ya wurgo ta kuma da yake mata da miji sai Allah kuma suka koma shi yasa an ka shiga wani lokaci kunya zaka ji dan ina jin kamar yanda nake jin labari da aka je hota yi je hota yi tun kudota ta kare aka ta gida baban yace auren ya kare tai jinya ta warke sai suka dinga yin waya an bayyana to karshe dai kawai dai hakuri aka yi aka koma iyyaka wad-darb ka kiyaye dukan mataka fa innahu rasulul kurhi wa ahadu abwabit talaqi wal firaq tasifu lana sayyidatu aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya kara mata yadda tana sufanta mana khuluqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam dabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anisa'ihi tare da matansa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira qa'ilatan tana cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu manzan Allah bai taba dukan matarsa ba da duka wani abu ne wanda yake mai falala da lada da yana da amfani a rayuwar aure da an samu annabi ayi Nana Aisha da kanta ba dan ba a bata masa ba ba dan ba a yi masa abin da ransa zai so su ba duk mun karanta irin rayuwa wata daga cikin rayuwar gidan annabi a cikin wannan littafi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu ya kaiwa matar saduka bai taba yi ba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 77 qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi man yatadawalu ala zawjatihi ga wanda yake zalunci ga matarsa bi darbi ta hanyar dukan ta duna sababin ba gaira ba dalili manzo Allah ce ya amidu ahadukum yanzu dayan ku ya amidu ahadukum fayajilu dumra'atahu yanzu dayan ku ya nufi matarsa ya zane ta da bulala jaldal abdi ba duka irin na ladabtarwa ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce darban gairu mubarrih domin Allah ta'ala ya bada dama a yi duka amma Allah yana magana ga mazaje masu hankali masu kan gado yace idan fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun ku yi musu gargadi ku yi musu wa'azi in basu ji ba ku kaurace musu a shimfida in abin ya ci tira ku dan daddake su sai annabi ya faɗi irin duka yace darban gairu mubarrihin duka ba mai tsanani ba duka ba mai tsanani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku ya nufi matarsa ya yi mata irin dukan da ake wa bawa kai ka san bawa irin dukan da ake masa a wata ruwa yace wato darbal ba'ir duka irin wanda ake yi wa raƙumi kai ka san duka ne wanda yake ba na misali ba dukan da za a fitar da jini dukan da za a fitar da wani sassan jiki ko a karye mutum ko a yi mata targade wani irin duka ne wannan a ce ta yi laifin da mutum zai zara belt ya kulle ta a daki ya mata kace-kace ya mata jina-jina farfasa mata jiki wani ma ya ga belt ɗin ta yi kaɗan ya kai naushi da hannu an gane ko to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar haka ga irin mazajen da suke irin wannan bakin zalunci na irin wannan duka na zalunci ga matansu yace fala'allahu yudaji'uha fala'allahu yudaji'aha min akhir yawmi kuma watakila fa kuma yace zai kwanta da ita ƙarshen dare dan ba shi da ta ido yanzu da Allah wanda yayi wannan kuma in yazo yana buƙatar ya kwanta da ita ƙarshen dare wani irin usulubi zai wani irin language zai amfani da shi wato akwai tufka da warwara tsakanin abin da yayi da rana da abin da yake nema yayi yanzu da dare akwai tufka da warwara domin abin da yake so yayi yanzu abu ne wanda ya shafi kwantar da hankali magana mai taushi soyayya kauna kyauta da sauran abubuwa irin wannan abin da yayi da rana fa ya ci karo da abin da yake so yayi yanzu da daddare da haka mutum yana da hankali kamar akwai abun kunya ya kamata ma ya haɗiye kwaɗayinsa koda ya ji yana da wannan buƙatar duba da irin da rashin hankalin da yayi da rana amma ya doki matarsa irin wannan dukan wanda yake ya wuce misali dukan da zai mata illa ko ya fasa mata jiki ko ya fitar mata da jini kuma sannan da daddare ya lallabo ya kashe murya munafikin Allah ta'ala masa ta malam Isa waziri Allah ya kaza da rama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 4942 Imam Muslim hadisi na 2855 wa qala sallallahu alaihi wa sallama nahiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada yana mai hani yace la tadribu ima Allah karku da kibayin Allah mata karku da kesu la tadribu ima Allah haka annabi yace karku da kibayin Allah mata wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 2046 haka Ibn Majah hadithi na 1985 tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri mace ya auri wata mace to mun tsallake wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah bin Haida ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Muawiyah bin Haida radiyallahu an inda ma sa'alahu an haqqi zauja lokacin da Muawiyah bin Haida yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙin mace yace menene haƙƙin ma haqqu ra'ati ahadina alaina wato alaina menene haƙƙin matar ɗayanmu akansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya gaya masa yace ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan kai tufa karka munanata la tadribil wajha karka dake ta fuska ba mari la tadribil wajha karka dake ta fuska karka mare ta wannan duk abubuwa ne waɗanda sun ci karo da kauna da soyayya a inda ake kauna ake soyayya ake zaman lafiya ba za ka samu irin wannan tazawwaja wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadithi na 2142 Ibn Majah hadithi na 1850 tazawwaja rajulun imra'atan, wani mutum ya auri wata mace, kana yuhibbuha, yana kaunarta, wa ba'da shahrayn, bayan wata biyu min azwaji da auren su, talabat minhu talaq, sai ta nemi ya sake ta. Ana zauna lafiya suna cikin soyayya su, yana kaunarta, amma cikin wata biyu tace ya sake ta, fatallaqaha, sai ya sake ta. Thumma khataba imra'atan ukhra lizawaj, sannan sai sake neman wata macen zai aura. Fa dhahaba ahluha ila zawjati al-ula, sai iyayen wanda yake so ya aurar sai suka tafi wajen matar farko, domin dume hankali in an zo wajen ka neman aure kaji an ce an saki wata, a ya kamata ka bi bahasin me yasa aka rabu da wacce. Da haka iyayen wannan matar ta biyu da yake so ya aura sai suka tafi gidan waccan ɗaya matar da suka rabu dan jin me ya faru. Yas'alunaha anhu, dan si mata tambaya game da shi. Faqalat az-zawjatu al-ula, matar ta farko da suka rabu sai ta ce, huwa karimun shuja'un qawiyyun fihi kullu sifatil hamida, tace wannan miji karimi ne, mai kyauta ne, shuja'un jarimi ne, qawiyyun kakkarfa ne, fihi kullu sifatil hamida, duk wata sifa wato ta yabo yana da ita. Walam akrah minhu illa fi'latan wahida, ba abinda na tsana game da shi ba, abinda bana so tare da shi sai wani aikin sa guda daya. Faqila laha, sai aka ce da ita, ma hiya, menene abinda yasa kuka rabu duk da wayannan sufofi na yabo da kika yi? Qala, tace, kana sari'u ddarbi bi asa, tunne gaskiya mai sauran hannu, tunne mai sauran hannu, kuma ya halatta a hana mai sauran hannu aure, domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin mun sha karanta shi ko, hadithin da yace kar a auruwa Abu Jaham, Abu Jaham sahabin sa ne, amma yace mata kake aure shi saurin hannu ne da shi, la yadaw asahu an atiqi, a wata ruwaya darraban linisa, tace ga komai karamci, kulawa, bada kudin kashewa da sauran duk abubuwa da ka sani akwai. Tace kawai babban matsalar da ta sa naji bazan iya ba duka, tace saboda saurin hannu, sari'u ddarbi bi asa, mutum ne mai saurin duka da sandansa. Tazawwaja shuraihun min imra'atin, shuraih ya auri wata mace, ismuha zainabu binti jarir, sunanta zainabu binti jarir, wa kanat min afdalin nisa aqalan wa adaban, wannan Zainabu din ta kasance ta dara mata dewa hankali da ladabi. Wa qad aasha ma'aha 20 sana, Shuraihu ya rayu tare da wannan mata ta sa Zainab tsawon shekara 20, lam ya'ib 'alaiha shay'an, bai taba aibata ta da wani abu ba, bai taba aibata ta da wani abu ba. To irin wannan ake so, ko ba za ka iya ba kamanta korafin da aibatawar yayi sauki. Kaga wannan Shuraihun ya kwatanta rayuwar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu jarun yadribu imra'atahu, amma fa yana da wani makwabci wanda yake jibgan matarsa. Wa yufzi'uha, yana firgita ta, yana razanar da matarsa saboda duka. Faqal, to shine sai Shuraihu yake cewa, ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum, fashallad yamini yawma tadribu zainaba, a adribuha min ghairi dhanbin atat bihi, famal adlu minni darbu man laysa yudhnibu. Sai yake cewa, ra'aitu rijala, ni kam naga wasu mazajan, yadribuna nisa'ahum, suna dukan matayansu, fashallad yamini, Allah ya sa hannuna ya shanye, yawma tadribu zainaba, duk ran da yace zai diki Zainab. Ma Nasir ko sunanta Zainab ne? Fashallar yamini, yace hannuna na dama ya shanye, yawma tadribu zainaba, duk ran da ya kuskura yace zai daki Zainab. Sai yace a adribuha, to na dake ta, min ghairi dhanbin atat bihi, ba tare da wani laifi da ta aikata ba,
famal adul minni ai ban yi adalci ba darbu man laysa yuzinibu dukan wanda bai yi laifi ba an gane ko to kaga alamu suna nuna shi ma matar ta zama tuniyar kirki ce dan wata ita take jawa kanta dukan ko eh wata ba ta da kirki matuka yawa wata wani lokaci za ka ga rashin kirkin nata ya kai matuka didda dai kuma wannan ba zai bayu zuwa ga ai mata irin wannan dukan wanda ba irin na shari'a ba an gane ko da haka shi Shuraihu ya dace da matarsa dama kuma mai kokarin dabbaka abin da ake bukata ne na sunna sannan kuma ga matar tasa ita ma tana kokarin kamanta biyayya da yin abin da ya kamata shi yasa yace ya za a yi dake ta ai shi yana ma addu'ar Allah ya sa hannunsa ya daina aiki in har yace zai dake matarsa domin dan me yasa zai dake ta ba wani laifin da ta yi haka sai dake ta wancan makocin nasa kaga ya nuna cewa ba gaira ba dalili kawai ko dan kwaya ko dan shaye shaye kawai mutun yazo ya ta dukan matarsa bata jawo bata gani ba wata ma tana bacci kawai sai dai duka ya tashe ta la tasib zawjataka linnas mallai ce karka sufanta wa mutane matarka a wannan ai wawa ne ma eh an gane ko amma kuma daidai yake da sufanta mata wanda suke dora matarsa social media ko baka ganin irin wannan gaulayen gashi ya dafa ta kuma gashi a Facebook ko yayi status da ita abuna a WhatsApp ta dau wanka ta yi make up kuma gata yayi status da ita ko gashi suna cin wani abu suna cin abinci wanda wani lokaci wala ga a cikin gida abun ya faru a cikin gida aka dauki wani ne yake daukan su hoton su kuma sai ya dora wa duniya saboda dai yusanci Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dayyus ba zai shiga aljanna musamman sabon auren nan irin sabon masu gilugilu din nan kafin hannu ya fada ai dan ka duba irin wannan zaka gansu wannan duk masu wannan hannun bai fada yar rayuwa sai rayuwa mallan akai aka bugu sosai tun yaushe zai boye ta ita ba an ce a sa ta ba za ta yadda ba da haka wannan daidai yake kaga kenan wannan la tasib zawjataka linnasi karka kuskura ka sufantawa mutane matarka to daidai yake da sufantawa mutane matarka ku ka dinga tallata ta a social media ko kuma ita ta dinga tallan kanta a social media akwai wanda zaka ga ita ce mijin bai nuna mata kyama ba bai kuma nuna yana kishinta ba ita ce za ta yi wanka duk kaya in ta dauki sabon kaya ko ta yi wata kwalliya sai ta dauki hoto ko ta sa an dauke ta sai ta dora a social media ko ta sa a Facebook ko ta sa ainihin wato a abin nan WhatsApp dinta iyyaka anta sifa zawjataka lil akharin ahir dinka da ka sifantawa wasu matarka fa inna zalika yubqi fi nufusihim shay'a domin wannan yana barin wani tabo a cikin zukatansu wani wannan sufar da ka faɗa irin matar da yake nema bai samu shi sai ya rashin sa'a wanda ya aura ba irin wannan bace sai kake faɗar ai matarka tana da kaza tana da kaza tana da kaza baka faɗa ba amma ka dora social media qala rajulun libnihi wani mutum ya ce wa ɗansa yansahu yana yi wa ɗan nasa wato nasiha kabala zawajihi kafin ya aure yake cewa ya bunayya ya kai ɗana la tasib mahasina mar'atika karka kuskura ka bayyanar da wuraren kyau na matarka karka kuskura akwai wanda za a je unguwa sai ya sa ta tayi shiga wai kawai dan a san ya wato ya kece an kece shi kuma yana ganin ya kece an gane ko yawa shi fucacce ne dan haka sai ga in za ta sa hijabi baya son ta sa hijabi kawai dan a gani kuma na ga ma yawanci irin wannan wayan da hannunsu bai fada din nan ba su suka fi wannan karan ba ne na fata an gane dan haka kaga kenan wannan kuskure ne mutum in za ta fita ta yi shiga ta musulunci ta rufa jikin ta rub annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka san kishin matarka yana cikin wato addinin musulunci manzo Allah ya ce duk wanda baya kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba kaje aikin maka na sha fada kana matsakus gashi dawafi ne dai turmutsitsenya amma haka ya kare ta nan ya kare nan ya sata a gaba kana taba hannunsa yana haji hurma sai kawo sai ga matarsa yake kakkange ka fa yana ga ma muharrama sace ba akwai wani da aka taba ban labari aka ce a Dubai kawai yazo wucewa sai iska ta dan daga hijabin ta yadda kai ce kaga sababi kaga inda ya jefar da jaka sai da aka raba su da wancan shi wa shi ya taba hijabin ta ne kawai yazo wai ya taba hijabin matarsa
amma ka tura ta ta hauki ya kiya dukkan ci sun mammatse ta a cikin mota ba abin da ya sha maka kai ta tafi din da za ta kawai ya ta dawo wani kato da wani cerbunsa na bogi sai an yi kwana sai ya kwanta a jikin wannan sai an yi kwana sai ya kwanta a jikin wannan shi kuma mai ita yana can yana ta bacci man to man da zaka yi wa matarka shine yake nuna cewa tana da kima ita kanta wanda ba sa san haka to ban san me ake nufi da kimanta mace da kuma girman mata da kaunarta ba kuna tafiya naga kina wasu kalle kalle wa tace a ba wannan ko kuma malaya akai ne ai shine ai an fahimta jago saboda haka wannan duk abubuwa ne wa'anda suke naki dole mutun yayi kishin iyalinsa amma kowa yana shiga gidanka ita ma ko ina ta ga dama ta tafi kuma duk shigar da ta ga dama ta yi fayadma wa fiha ar-rijal idan kana sufanta irin kyawun matarka to wannan zai sa ya duma ufi har rijal zaka sanya zaka haifar wa kanka rival da yawa zaka sa mazaje da yawa su dinga santa su dinga kwadayinta wasu ila rajulun min al-uqala sabihata bina'i an tambayi wani mutum cikin masu hankali washe garin tare wasa da amarya yayi aure washe gari ya tare da amaryarsa sai ake tambayar sa kai fa wajen tamra attack irin abokai dinnan ya ku kajita ya ka samu mataka fa qala ar-rajul bi hunkatin sai mutumin ya ba su ansa da nuna gogewa da kwarewa shine hunka sai ce wajadtu ha bi khairin wa salah so suke ya bude aiki shi kuma ya gane kawai mai hankali ne ya wace irin wauta ce su me suke so sai ce wajadtu ha bi khairin na sami matata alhamdulillah da alkhairi wa salahin da kuma nagarta shikenan kawai kaga fastakhdama kalimatin amma sai amfani da kalmomi wa'anda suke gama gari la tusiru tama'an wa'anda ba za su tada kwadayi ba wala shahawatan ba za su motsa sha'awa ba yanzu wani in yayi irin wannan auren yazo abokai haba kai wallahi an gama da kai ba tafa wallahi a to kaga wannan ai kaga awon igiya ne wannan ba daidai bane wannan kuskure ne sosai kama ya fa'alu kathiru min ar-rijal kaman yanda ana samun dawa daga cikin mazaje suna yin haka fa yasifuna zawjatihim su dinga sufanta matayansu wa ma yahdathu bainahum kai har ma abin da ke faruwa tsakanin su da iyalansu sai yazo ya gayawa ya fada a majalisa ko ya sai ya gaya abokansa wayuhuka an hakaito wani labari anna ma'abadan sulaiti akwai wani da ake kiransa ma'abadun sulaiti kana lahu imra'atun jamila yana da wata mace kyakkyawa tusamma hamida ana kiran matarsa sunanta hamida wa kana yuhaddithu julasa'ahu ya kasance duk sanda ya zauna a majalisa yana bawa ƴan majalisar su labari bi jamaliha da irin kyan matarsa fa waqa'a wasfuhu fi qalbi rajulin sai sufanta ta da yake yau da kullun sai sufar ta zauna a zuciyar wani mutum min mustami'ihi daga masu sauraransa fa qala ar-rajul dan haka sai wannan mutum ya tama shi kam sai ya hadu da wannan matar fa qala ar-rajul li ma'bad to kuma shi inda ma'bad yake yayi tafiya ne matar tasa ita kuma tana wani gani to sai shi wannan mutum sai ya kirkiro wata tafiya sai ya ce wa ma'bad inni zahibun ila al-basra yace ina so zan je basara to shi kuma ma'abad baya basara fa qala lahu ma'abad sai ma'abad yace da shi a to a shikenan kuwa faduwa ta zo daidai da zama inni aktubu ma'aka kitaban ila hamida zan rubuta maka takarda wasiqa da Allah akwai matata tana can a basara akai mata sunanta hamida falamma qadima ar-rajulu alaiha dalaba ru'yata yayin da wannan mutum ya iso garin basara ya zo inda zai same ta dalaba ru'yata sai ya nemi yana so ya ganta da zumma cewa mijinta ya aiko shi da sako fakallamaha ya zo ya yi mata magana kasan aka ce fakallama ba magana aji ya yi mata ba
magana ce wadda ya kafa kansa ya kwarzanta kansa da namiji baya gani da haka ya kisar da sakonni wa auqa fi qalbiha shay'an mimma waqa fi mimma fi qalbihi min mahabbatiha kaji fitina irin ta shedan ko sai wani abu ya darsu a zuciyarta na kaunarsa kaman yanda wani abu ya darsu a zuciyarsa shi da ma na kaunarta walam yazal yaktalifu ilaiha bai gushe ba yana ta kai kawo zuwa wajenta dama miji baya kuma miji ya bada access to Hamida sannan kuma gashi dama ya wassafa irin yanda matarsa take wannan kuma yazo ya ga matar da aka yaga abin da ya masa ya ci gaba da kai kawo tsakaninsa da ita wa yakhda'uha har ta kai ya yaudare ta hatta harabat ma'ahu har ta yadda ta gudu tare da shi suka gudu faktaba indahu hawlan ta buya a wajensa tsawon shekara guda ba a samu ganin su ba hatta a halaba ha sai da ciki ya samu sai da aka samu yayi mata ciki fa umsika biha sannan aka kama ta wa rujimat aka jefe ta da karkar zama ma'abadu ne sulaidi na fata an gane to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to insha Allah sai mu tashi kuna afifan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين امين